daga birnin Washington DC sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana akan mitoci 31.25.16 masu rarren mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama muka tsaye a zangon FM na BY Africa dake a mita 102.5 sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol sai kuma tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta addressin mu na voahausa.com Masu rarren mu assalamu alaikum barkanku da yauwa ranar Asabar 28 ga watan Afrilu shekarar 2018 ni ne Sarfil Hashim Gumel tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin da farko ga kanin labarai
Masu fada a jihar Amurka na dada nuna kwarin gwiwar cewa za a samu zaman lafiya a yankin ruwan Korea A ziyarar aikin diplomasiyyar sa ta farko zuwa Brussels, ministan harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya yada zango a gabas ta tsakiya. Sannan Prime Minister Singapore ya ce har yanzu kungiyar ISIS wata babbar barazana ce ga kasashen da ke cikin kungiyar yankin kudancin Asia.
To kanin labaran kenan aka ji. Cikin shirin za ku ji cewa wata ƴan Najeriya ta je aikin umara a Saudiya ta bata ba tare da an san inda take ba.
Gaskiya mun shiga cikin tashin hankali domin bacin mutum ko da dabba ce aka ce takata a garin da ba naka ba a kasar da ba taka ba akwai tashin hankali gashi shi zama ne na adalci
yayin da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ke kan hanyarsa ta zuwa nan Amurka don ganawa da Trump ko ya wasu ƴan Najeriya ke kallon ziyarar
a matsayina na karamin dan kasuwa a wannan lokacin da yake ciki a Najeriya da kuma wannan lokacin da yake ciki a Afirka gaba ɗaya a gure na bai da amfani saboda kowa ya san me ke tafiya
to sai a biyo mu cikin shirin domin jin cikakken bayani Ibrahim Kalmasi Garba zai kawo mana shirin amsoshin tambayoyinku sai kuma wasu daga cikin sakon da kuma sauran ke turo mana idan lokaci ya bamu dama amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran masu fada a jiya Amurka na dada nuna kwarin gwiwar cewa zaman doya da manjar da aka shafe shekaru goma ana yi a yankin ruwan Korea na dosar zuwa ƙarshe fiye da yadda aka taba gani bana jin wargi yake yi san bana jin wargi yake yi abinda shugaban Amurka Donald Trump ya fada kenan a fadar shugaban kasa ta White House lokacin da aka masa tambaya jiya Juma'a kan shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un da kuma ganawar da ake kyautata zaton zasu yi da shi ba a taba samun irin wannan ci gaba a batun ba a cewar Trump yayin da yake tsaye ganga da shugabar Jamus Angela Merkel Trump ya kara da cewa Amurka za ta tsaye da lokacin ganawar ba da dadewa ba to amma bai fayyace ba ya kara da cewa jami'an gwamnati na nazarin wurare biyu zuwa uku da za a yi taron da ake dokin ya faru tsakanin shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un da zuwa ƙarshen watan Mayu ko kuma a farko-farkon watan Yuni da shi Trump din tunda farko a jiya Juma'a Kim ya kasance shugaban Koriya ta Arewa na farko da ya taba taka kasar Koriya ta Kudu bayan da ya ketara kan iyaka ya sha hannu da shugaban Koriya ta Kudu Moon Jae-in Bayan da yayi balaguran aikin diplomasiyyar sa na farko zuwa Brussels inda ake taron ministocin kasashen da ke cikin kungiyar kawance ta NATO sabon sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya yada zango a gabar ta tsakiya a yau dinnan Asabar ziyarar ta kwanaki uku ta hada da yada zango a Saudiya da Isra'ila da Jordan inda ake kyautata zaton zai yi bayani ga kawayen Amurka kan manufar Amurka game da Iran Je jama'a Pompeo ya ce har yanzu ba a yanke shawara kan ko shugaba Donald Trump zai janye daga yarjejeniyar da aka cimma da Iran kan nuclear ba ko a'a ya kara cewa har yanzu ana ci gaba da tattaunawa a wani taron manema labarai na farko tunda ya fara sabon aikin sa Pompeo ya ce muddin ba a yi wata gagarumar gyara ba muddin ba a daidaita al'amura ba wato raunin wannan yarjejeniyar shugaba Trump zai ci gaba da wato ba zai ci gaba da kasancewa cikin tabba bayan watan Mayu to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC Prime Minister Singapore ya ce har yanzu kungiyar ISIS wata babbar barazana ce ga kasashen da ke cikin kungiyar yankin kudancin Asia wato ASEAN a takaice duk wada galabar da akai akan ta a gabar ta tsakiya. A jawabin sa na bude wani babban taron kungiyar ta ASEAN a kasar Singapore Lee Hsien Loong ya ce yankin kudancin Asia yanzu na cikin kwanciyar hankali to amma har yanzu akwai wannan barazanar. Prime Minister yayi gargadin cewa yadda fasaha ta kankama a yankin ma ya dada tsananta barazanar. Ya kamata mu zamanto masu jajircewa wajen fuskantar irin barazanar da aka saba gani da ma wacce ba a saba gani ba irin ta ta'addanci da kuma kutsin yanar internet. Prime Minister India Narendra Modi da shugaban kasar China Xi Jinping sun amince su tabbatar da zaman lafiya a yankin kan iyakar su. Mutanen biyu sun gana a birnin Wuhan dake yankin tsakiyar kasar China don wata tattaunawa ta tsawon kwanaki biyu wacce ba a yi ta a hukumance ba. Kasashen na India da China sun amince su inganta sadarwa tsakanin sojojin su don tabbatar da zaman lafiya akan iyakar dake yankin tsaunukan Himalaya a cewar ma'aikatar harkokin wajen India. Sakataren harkokin wajen India Vijay Gohil ya ce da Modi da Xi sun lura cewa kasashen nasu na da natsuwa da kuma hikimar tunkarar irin bambance-bambancen da ke tsakanin su cikin lumana ta wajen tattaunawa. Ba a dai rattaba hannu kan wata yarjejeniya ba a wannan ganawar ta Wuhan. Wata kotun ɗaukaka ƙara a jihar Texas ta yanke hukuncin cewa jihar ta Texas da ke Amurka na iya aiwatar da dokar amfani da katin zaɓe wajen kaɗa ƙuri'a. Sabanin hukuncin da wata kotu yanke cewa har kar ai amfani da dokar saboda wai za ta shafi tsirarin jinsuna. A shari'ar da aka yanke da biyu akasin ɗaya, kotun ta biyar a jerin kotun na ɗaukar ƙara da ke sama da kotunan gunduma a Amurka wadda ke a birnin New Orleans an zartar da cewa dokar Texas ta yi kyakkyawan maye gurbinta shekara ta 2011. Wadda wani alƙalin tarayya ya ce waccan dokar rashin adalci ne ga tsirarin jinsuna. Kotun ta ce an yi kwaskwari ma a sabuwar dokar don kyautata ma tsirarin jinsuna. Waɗanda ba su da katin shaidar da aka amince da ita za su iya kaɗa ƙuri'a muddin dai suka rantse da wato wata takarda ta rantsuwa ta musamman.
To labaran duniya ku saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Madalla, yayin da aka fara mayar da 'yan Najeriya da suka gudanar da aikin umara a Saudiya, wata mata mai suna Aishatu Ali daga jihar Gombe ta bace kuma yanzu haka ba a san inda take ba. Wakilin muryar Amurka da ke Saudiya yanzu haka, Lamida Abubakar, ya fara da jin ta bakin Alhaji Umar Fantami da ke zama mijin Aisha.
Yadda dai abu da ya faru shine mu dai mun zo wannan hotel da aka sauke mu, Land Premium Hotel, ni na je na sauke mura, ita kuma wannan tace tana dan jin zazzabi da ciwon kai amma za su je su je sauke mura. Sai suka tafi da kishiyarta suka je suka yi dawafi sai suka zo wajen sa'i. An ce mata ta hauke, ke tace ai ta za ta yi da kanta, kina ta fara tafiya da kafa za ta yi sa'i. To daga nan ba sake ganin ta ba yau.
To kamar misali, bayan wannan abin ya faru akwai hukumomi da ke kula da harkar umra da kuma kamfanin da ya dauko ku, kamar waɗanne matakai aka dauka? Na ganin cewa an yi
matakai shine a nan hotel wanda suka bamu ɗakin su ne wanda muke tsammanin sun mura visa da musu report, kuma na je ambassador Najeriya ya bar Jidda, na je na same shi a ɗakin sa da masa kuka na ga masa ga burda ke.
To ganin dai yadda aka shiga wannan demowa, nemo wannan matar waɗanda abokan tafiyar ta suka yi ta zirga zirga domin neman ta a wurare daban-daban musamman a birnin na Makka, kama daga asibitoci da masallacin Harami da dai sauransu. Sun nuna cewa tun wurin safar da Marwa ka daina ganin ta, sannan kuma sun ce hukumomi a kasar ta Saudi Arabia ba su tabuka wani abin a zo a gani ba. Ga abin da suke cewa:
sunana Salamat Haruna Abdullahi daga Gombe.
Ya dangantaka ki da ita wannan mata da ta bata?
Tsakanina da wannan mata dai yar uwata ce, mijin ma daya. Wannan kamfani ta Hamsar ba mu ga kokarin da ta mana ba, kafin sa yayi, kudin shi yayi, wanda bai kamata a ce su sun bar shi ba don ba su taya shi da komai ba.
Sunana Fatima Muhammad Gombe. Gaskiya
shiga cikin tashin hankali domin bacin mutum ko da dabba ce aka ce taka tafata a garin da ba naka ba a kasar da ba taka ba akwai tashin hankali gashi shi zamane na adalci
ganin cewar aikin nemo wannan mata ko kuma gano ta dole ne sai an ji bayani daga kamfanin da ya kawo wannan mata a kasar Saudiya kuma naji ta bakin mukaddashin manajan kamfanin na Hamsa dake birnin na Makka ga abin da yake cewa
sunana Amin Abubakar Siranci
to kana ɗaya daga cikin jami'an kamfanin
Hamsa ba wallahi al'azima kamfani duk ya ikon da zai da nazarin da zai da taimakon da zai yi dan shi atan wannan mata ga wannan kamfani illolin ba kadan bane na bangaren tara da ake masa wanda duk mutum da idan ya zauna a matsayin defaultist ya wuce wannan wa'adin na kwana 30 za a charge kamfani riyal 25,000 kimanin miliyan 2.5
da hakan kuma na garzaya birnin Jidda dake kasar ta Saudi Arabia domin jin ta bakin ofishin jakadancin Najeriya dake kasar ta Saudiya domin jin matsayin su akan bacewar wannan boyar Allah ambassador Muhammadu Sani Yunusa shine karamin jakadan Najeriya a Jidda
alhamdulillah wannan matsala da ka kawo ko tabbas mun samu rahoto inda shi mai gidan wannan mata Alhaji Umar Fantami ya zo same ni a lokacin da sai mu ba abin da ma insha Allah za a same ta muka dauki hoton ita wannan mata aka sa WhatsApp aka wawwasa akan cewa wannan mata ta zo umra amma Allah ya sa ta bata duk wanda Allah ya sa ya gane ta mai ga mana inda take domin mu ja dauko ta
yau to a filin sa da muryar Amurka shi Umar Fantami din kamar ya koka cewa su kamfanin da suka dauko shi da ku hukumar dake kula da jakadanci a kenan Jidda ba ku ta kawani abin a zuwa gani ba
kuma lokacin da ya ba mu bayani mun yi baki kokari amma su kamfani da suka kawo su wanda nauyin sa da ita mata da tabata akan su yake insha Allah za mu tirsasa su shiga neman wannan mata ba ga kautawa
Lamido Abubakar Sokoto muryar Amurka daga birnin Makka na kasar Saudi Arabia
ina mafi talin gani ya ji
To a gaida Lamido Abubakar kamar yadda watakila aka ji a farkon shirin shugaban Najeriya Muhammadu Buhari na kan hanyarsa ta zuwa nan Amurka domin amsa goren gayyatar da shugaba Donald Trump ya yi masa. Wakilin muryar Amurka Nasiru Adamelika ya zauna da wasu 'yan Najeriya domin jin yadda suke ganin muhimmancin wannan ziyara.
Aduwa Dumban Boye a matsayinka na dan kasuwa ya kike ganin wannan muhimmancin wannan ziyara ta shugaba Buhari zuwa Amurka?
Ni dai a matsayina na karamin dan kasuwa a wannan lokacin da yake ciki a Najeriya da kuma wannan lokacin da yake ciki a Afirka gaba ɗaya a guri na bai da amfani saboda kowa ya san me ke tafiya abinda za ake shirin za a siyo a zo a yaki a kawo zaman lafiya da shi a Najeriya an ce in ka ba da kuɗin yanzu sai after 2 years za su gama yin jirgin kuma me za su yi suka ce sai 2019 ne ko 2020 to man Nasiru daga Kaduna zuwa Kano duk iya motar ka sai ta fasa ta ban san wani gari ba in ka je garin Bunyadi a Yobe State Bunyadi dai inda na sani Allah sura bi ce yana so ga garin mutane asibiti yana so ga garin mutane ma mota mai lafiya wanda talaka ya sai ko na gwamnati zai je Kano ya biya din ma yana so ta gagar mutane sai aka ce za a dauki kudi biliyan 100 da wani abu aje 2020 za a kawo kayan fada
wato a duka na magana kan jiragen nan kenan da Najeriya za ta kuta biya wato wajajen dala miliyan 496 da shugaba Buhari ya tura Amurka
kuma dala miliyan nawa ne ni da abin da nake babu fa'ida don da dauki kudin aje a jira 2 years a face hanyar Kaduna Kano Maiduguri Kano asibiti da aka kona a Borno da Yobe makarantu coci masallatai gidajen mutane akwai mutane wanda duma kowane dan adam a Najeriya uwa ce ta haife shi kuma in ya samu yadda yake so shi ma zai iya zama babba saka ji ka samu mutane suna kwana a rumfa gindin bishiyar da iyalinsu to wannan kudin ni a matsayin dan kasuwa da an zo an gyara wannan shi ma zai kawo riba no
engineer Zakari Ahmad Kuroji me zaka ce kan wannan muhawara ta musamman ma wanda abin da ya fi fitowa kenan dan an aika zuwa ga majalisar dokokin Najeriya kan wannan maganar jiragen nan kuma har ya zama ma har ma an yi wani yunkuri cewa za a ma tsige shugaba mai rusa da tawadu da an janye maganar
to ni zan yi magana a matsayina na dan Najeriya mai kicin kasar Najeriya mai jihohi 36 da Abuja idan kana maganan abin da ya shafi harka ta mulki ko ta gwamnati ta kasa, to dole ne ka san lamarin tsaro yana nan a gaba, domin shine abin da ya addabe mu yanzu a kasan nan. Kuma kamar yadda shi mai magana ya gabatar, hanyoyi suna da muhimmanci kwarai da gaske, kamar yadda ya ambaci hanyar Kaduna zuwa Kano. Amma asali na wannan hanyar gwamnati ta riga ta bada ta, kuma nan ba da dadewa ba za a fara aiki a kai. Amma abin da ya shafi tsaro na kasa, babu gwamnati a duniya da za ta yi sako-sako da lamarin tsaro, domin sako-sako da lamarin tsaro shi ya kawo muhalin da muke ciki a arewa maso gabas. Lamarin Boko Haram ya tabarbare kusan ko wani fannin rayuwar Najeriya. Idan da a ce gwamnatoci da suka riga suka wuce a baya sun maida hankali akan tsaro, da shugaba Buhari yanzu ba zai nemi wannan kudaden don ya sayi jiragen nan ba. Saboda haka ni ina ganin ya zama dole Najeriya ta zama kasar da za ta iya kare kanta, ko da za a dauki daga yanzu zuwa shekara 20 ne, to ya zama dole gwamnatin kasanmu ta tabbatar akan cewa mun yi booking wayannan jiragen da kuma sauran kayayyaki da ake bukata na yaki, saboda ya zamana muna a shirye, saboda Boko Haram din nan sun tona mana asiri ba kadan ba. Yanzu duk kasashen nan da suke zagaye da mu sun gane akan cewa Najeriya ba ta ma tabuka komai idan maganan yaki ya tashi. Saboda haka ina ganin shugaban kasa Muhammadu Buhari ya daidai, in dai akan maganan abin da ya shafi tsaro ne, jiragen nan ba gidansu zai kai ba. Jiragen nan za su zauna ne a Najeriya saboda su kare mutuncin kasan nan.
To a gaida Nasiru Adamu Elika ya jagoranci wannan tattaunawa. To jama'a, shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka. Kuma yanzu agogon muna cewa karfe 11:17 na safe. Ga shirin mu na gaba.
Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyi. Yau za a ji kashi na uku kuma na ƙarshe na ansar tambayar su Sa'idu Abdullahi da Baturu da sauran masu sauraron mu da dama kan fim din nan mai suna Black Panther, wanda yayi fice musamman ma tsakanin bakar fata, da kuma Umar Muhammad Kani mai son jin dan takaitaccen tarihin dajin nan na Amazon. Bari mu fara da kashi na uku kuma na ƙarshe na ansar tambayar su Sa'idu Abdullahi da Baturu kan fim din nan na Black Panther mai matukar farin jini musamman ma tsakanin bakar fata. Idan mai tambayar na saurare, ga ci gaban ansar ka daga bakin abokin aikin mu kuma masanin harkar fina-finai, wanda kuma ya kalli fim din na Black Panther fiye da sau daya, wato Naziru Ahmad Hausawa, wanda ake lakabi da Zeriums. Na dora da tambayar sa kamar haka. To Malam Naziru, watakila akwai wasu bayanai da zaka so kamar dangane da wannan film, duk da yake bamu tambaye ka ba, da kake ganin watakila masu sauraron mu za su amfana da su, kana iya mana su.
To ɗaya daga cikin abinda nake ganin zan faɗa anan shine, ni a ganina wannan film zai canja akalar yanda muke shirye fina-finan mu a Afirka. Akwai masu shirye fina-finai na gaske a Afirka. A Afirka ta Kudu da Masar da Morocco da kuma irin su Mali. Shirin film da zan bada misali akan shi shine kamar Timbuktu, wanda aka shirya shi akan labarin ɗan musulmai ɗan ta'adda din nan, ɗan ISIS da suka kwace garin Timbuktu, suka kona littattafai, suka ruguza ma'adanan littattafai da shauransu, da suka sa dokoki tsaurara kafin sojojin Faransa da sojojin kasar Mali din su kwace garin. To akan haka aka rubuta labarin, an kashe, ina jin na manta hakikanin adadin kudin da aka kashe akai amma an samu riba shi ma akan sa kuma yayi kyau amma da yawa yawan mutanen mu ba su san irin wayannan fina-finan ana yin su ba
wata kil da a ce an yi wannan film din kafin aka yi na Tumbuktu kenan wata kil da an dau darasi kenan kake nufi daga
a yanzu ina tabbatar maka dalilin Black Panther duk wani film shahararren film ko kuma mai muhimmanci na gaske da za a yi ga Africa zai samu kasuwa fiye da waɗanda aka yi a baya saboda yanzu mutane sun bude idan su suna kallon a Africa nan wannan abin da aka faɗa a Black aka nuna a Black Panther gaske ne ko ba gaske bane duk da tatsuniya ce
ka tuna mun wasu sai kaga idan suna kallon film din Nigeria zaka yi sun ce wannan shin Abuja ne koko dai wani bangare ne na yammacin duniya aka yi amfani da shi a matsayin Abuja suna mamakin ya za a ce Africa akwai gine-gine haka
haka ne muna da aiki a gaban mu dai daga cikin aikin da muke da shi shine marubutan mu ya kamata su dinga yin rubutu akan abin da muke da shi da kuma fito da darajar mu domin shi mai yin film yana amfani ne da rubutu abin da aka rubuta aka bashi shi yake fassarawa zuwa hoto idan aka ce yau Africa an ba mu da komai sai yaki da kashe-kashe da rashin kaunar juna da almundahana da cuwa-cuwa da shauransu abin da mai film din zai nuna kenan abin da kuma ya faru kenan ga marubutan fina-finan mu ko na ƙasa ƴan ƙananan kamar misali fina-finan Hollywood kamar misali fina-finan Nollywood din da suke kokari ana kashe kuɗi suna iya bakin kokarin su ba sa yi ba amma matsalar tun daga rubutu take ka rubuta in ba mu da aiki sai tsafi fina-finan kuma na Hollywood ba mu da wani aiki sai fassarar labaran India da yin abubuwan da ba mu da su amma akwai abubuwa da yawa da muke da su ka rubuta labari akan masarautun arewa ko masarautun Niger Hausawa ne suna jin Hausa muna da makota akwai al'adu da yawa kamar akwai tsohon film da aka yi a na Nollywood misali kun Amina din nan na farkon ba wannan na kwanan nan da aka yi ba kaga an nuna alaka tsakanin sarki Bahaushe da ya auri Inyamura irin waɗannan labaran na alakar mu kusancin mu da soyayyar mu da kaunar juna da irin tasirin da muke da shi da irin karfin al'adar mu da shauransu abinda mutanen Turai a waje suke son su gani kenan ba kwaikwayon su ba maganar gaskiya kenan
sun san yadda suke me zaka ga musu
amma abin an koma a koma baya ne akan marubuta marubuta su ne idan suka rubuta haka za a fassara shi zuwa talabijin to shawara ta shine marubuta a yi rubutu mai kyau masu son su yi fara rubutu a fara yin rubutu mai kyau
wasu kuma za su ce watakila abin da isa ake fassara film din India Bahaushe na matukar watan kaunar film din India baka ganin watakila wannan ne dalili
gaskiya wannan ba dalili ne mai kyau ba kaga dai ita wannan masana'anta daga cikin ta na fito ita masana'antar Hausa ba fina-finan Hausa daga cikin ta na fito duk wani abu da na koya daga nan na fara daga nan na koya saboda haka ina alfahari da ita amma zan iya tabbatar na tabbatar maka babu wani dalili da muke da shi da za a ce wai muna kwaikwayon India babu
Malam Naziru kafin a fara fina-finan Hausa in ka kula duk ko ina ka je ka arewacin Najeriya zaka ga wato kusan ba film din da aka fi son kalla kamar na India baka ganin kusan haka ne dai koko dai
wannan dalilin yana ɗaya daga cikin dalilin da mutane suke fakewa da shi wajen yin hakan amma fina-finan India ba su hana mutanen mu kallon saman jama'an fama ba ba su hana kallon dan wanzan na Sokoto ba ba su hana kallon dan Maguru ba Hankaka dan wanzan na Dakama zan ta jero maka su ga sunan bila adadin kasan su fina-finan Indian nan ba su hana kallon wayannan fina-finan ko daya ba kuma lokacin da aka fara samun wato na'urar bidiyo ta fara shigo aka fara sawa a cassette waɗannan fina-finan na India ba su hana kasuwar waɗannan fina-finan na baya da ake sawa a gidajen talabijin sai ba ta kashe kasuwar su ba domin an dinga sa su a cikin kasakasan bidiyo ana sayarwa ni ma ifina yana siya muna zama muna kalla muna jin dadin su
amma Malam Naziru wani abu kuma shine da aka fara fina-finan Hausa dake koyi da na Indiyawa sai aka kashe kasuwar fina-finan Indiyawa wato duk kudin da ake kashewa kan fina-finan Indiyawa sai zama da cewa ana kashewa ne kan fina-finan gida wasu na ganin alfanun haka shine an yi amfani da sunan India din an maido da cinikayya gida da kuma tattalin arziki gida da
magana ta karuwa ta samu wannan hakika haka take kaga ainihin kaina kamar yadda na gaya maka daga nan na fara wannan sauyin na fina-finan Indiyan din nayi nayi aiki a cikin su nayi aiki a cikin fina-finan Hausa da dama a bayan kamera a gaban kamera da shauran su a rubutawan ne da shauran su amma yanzu ina tabbatar maka ina gaya maka idan har Bahaushe zai zauna ya rubuta labari akan kansa ba tare da ya kofi India ko Amurka ba yayi shi daidai yanda ya kamata zai samu alheri zai samu kudi
wato dai kana ganin duk da yake an yi amfani da fina-finan India lokaci kuma yayi da za a koma baya a dauko abu tun daga tushe wato a daukaka al'adun malam Bahaushe kamar yadda ka bada misali da wannan Black Panther kenan
shakka babu barin baka wani misali da aka wani abu da aka yi a cikin Black Panther gaba ɗayan kayan da aka saka a cikin sutura da aka saka a cikin film din ta ɗan Afirka ce tamu waje ka sani na sani doguwar riga babbar riga malin-malin ashara buje su ne dai aka dauka din aka zo da sunan Amurka aka sarrafa su aka yi musu dinki irin na zamani
ba mature da san kallon wani abu daban ba kwaikwaye shi
yawa abinda aka yi kenan in ka kalli gaba ɗaya zaka ga da dan kunnaye da raunina da daurin dan kwalin matan abubuwan da suke dorawa akan sa kafin namun ne aka dauka aka yi masa kwaskwarima doguwar riga ni kaina akwai waɗanda da na gani ina kallo nace to zan nemi tailor sai ya mun dinkuna irin waɗannan dan dinga sawa saboda dinkunan sun yi kyau musamman shi ne wanda shi jarumin ta challa din ya saka to idan har abin da nake so in ce shine idan har Bature zai zauna ya kashe kuɗi ya zo ya zauna ya kalla a wanda muke da shi ya zo ya masa kwaskwarima ya gyara shi mu me isa mu da yake namu ba za mu iya faɗan labarin daidai ba ko kuma yanda yake ba
sai kuma ansar tambayar Umar Muhammad Kani Bauchi mai son jin dan takaitaccen tarihin dajin Amazon to na sha bayar da ansar wannan tambayar kamar haka lallai kan ka ta fara dajin Amazon mai cike da kurmi da kuma ruwa shine dajin da yafi girma a duniya dajin na Amazon na da fadin mil miliyan 3.7 murabba'i dajin na dauke da nau'ukan halittu kimanin miliyan 50 zuwa 70 Hasali ma ana wa dajin na Amazon kirari da sunan huhun duniya saboda shi ke samar da kashi 20 cikin 100 na iskar oxygen inda duniya ke bukata bayan ya sarrafa iskar carbon dioxide inda dabbobi da masana'antu sukan fitar. Dajin na Amazon dai ya samo sunansa ne daga kogin Amazon wanda shi ne ma marayar dajin. Kogin ya soma ne tun daga kasar Peru sannan ya kada ya ratsa rabin sashen arewa na kudancin Amurka sannan ya haɗe da tekun Atlantika a Belém da ke Brazil. Hasali ma dajin na Amazon ya ci fiye da rabin kasar Brazil. To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansar wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Naziru Ahmad Hausawa da ya ansa mana tambaya kan fim din Black Panther. Da kuma wanda ya hada mana sautin Salaban Abu da injiniyan mu ni Ibrahim Ka Almasi Garba ke cewa sai mako
to madalla yanzu ma dai ga Ibrahim din ya dawo da labarai a takeice
to a takeicen masu fada a jiya Amurka na dada nuna kwarin gwiwar cewa za a samu zaman lafiya a yankin ruwan Korea A ziyarar aikin diplomasiyarsa ta farko zuwa Brussels, ministan harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya yada zango a gabas ta tsakiya. Prime Minister Singapore ya ce har yanzu kungiyar ISIS wata babbar barazana ce ga kasashen da ke cikin kungiyar yankin kudancin Asia. Prime Minister India Narendra Modi da shugaban kasar China Xi Jinping sun amince su tabbatar da zaman lafiya a yankin kan iyakar su. Mutanen biyu sun gana a birnin Wuhan da ke yankin tsakiyar China.
To madalla, kafin mu sallama muna mika sakon taya murna ga Muhammad Inuwa Sayyidi da aka fi sani da Abba wanda a yau Asabar ina aka yi masa nadin sarauta a matsayin santraken rangin Ubangiji Allah ya taya rugo. Sai kuma sakon taziya ga iyalan Reverend Dr. Yahaya Kasim Malumfashi. Domin rasuwar ƴan shi Malama Jummai Yahaya wadda ta rasu jiya Juma'a Allah ya bada hakurin jure rashi. A nan muka karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da dare da ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin ciki har da shirin jawabai daga dattawa da kuma tsuntsiya maɗaurin ki ɗaya. Yanzu a madadin
Ibrahim Ka Almasi Garba
da ya taya ni gabatarwa da kuma Salamun Abu wanda ya bada umarni da ma injiniyanmu na yau zanga-zanga nisar filhashin kuma liki cewa sai mun sake da karfe 9:30 a gogon Najeriya da Niger karfe 8:30 a gogon Ghana. Assalamu alaikum.